yau muna talata 22 ga watan Ramadan hijirar Annabi sallallahu alaihi wasallam shekara 1445 wanda ya daidai da 1 ga watan hudu a miladiya 2024 a idan ban manta ba jiya mun karkare karshen suratul furqan yau kuma insha Allah za mu tashi wato farkon suratul shu'ara a suratul shu'ara ai tace sura ta 26 cikin jerin surorin alqur'ani mai tsarki idan ka kirgo in ka dauko kirge daga sama wanda yake kuma a wajen sauka suratul shu'ara ita ce sura ta 47 sannan a suratul shu'ara ta sauka tsakanin suratul waqi'a da kuma wato suratul namli a bayan an sauka da suratul waqi'a sai aka sauka da suratul shu'ara sannan kuma wato sai suratul namli a suratul shu'ara tana da ayoyi 227 a bisa fadin malaman Sham da Kufa amma wajen malaman Madina da malaman Makka tana da ayoyi 226 a muna roƙon a sannan a Makka aka saukar da ita kusan wannan shine abin da malaman tafsiri suka tafi sai dai kadan daga cikin su sun yi sabani sun ce fadin Ubangiji wa shu'ara'u yattabi'uhumul gawun wannan an saukar da ita a Madina ne ma'ana aya ɗaya ce tol wanda aka saukar da ita a Madina amma sauran ayoyin duka wato a Makka aka saukar da su muna roƙon Allah ba mu buɗa mana cikin abin da zamu karanta da abin da zamu bayanin sa Allah rahma bismillah
a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim تلك آيات الكتاب المبين لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين إن شاء ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين
نعم Malaka yake cewa bismillahir rahmanir rahim ubangiji yake cewa wato ta simim malan yace Allahu a'lamu bi Allahu a'lamu bi muradihi bi zalika Allah shi ya san me waɗannan kuraman bakake guda uku da ta'un da simun da mimun wato suke nufi ita wannan sura da aka ambace ta da suratul shu'ara malam yace an ambace ta ne da shashan wato abinda surar ta magana a kansa bisa adan alqur'ani sau da yawa zaka ji an ambace sura da sunan ko dai wata kalma da ta maimaitu a cikin wannan sura ko kuma wato wani suna wanda yazo a cikin wato wannan sura din ya zo a hadisi wajen falalan wannan sura ta fasimi da kuma ƴan uwanta hadisai wanda aka rawaita daga Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna Allah atani as-sab'a tiwali ubangiji ya bani surori guda bakwai masu tsawo makana taurati wanda suke sune cucin at-taura Allah ya bashi suratul baqara an bashi ali imrana an bashi suratul nisa'i an bashi suratul ma'ida da sauran wanda suka biyo baya a madadin littafin at-taura da aka saukar wa yahudawa Allah ya bashi dogin surori guda bakwai cucin wato littafin at-taura yace wa tsani alif lam mim sad makan injil Allah ya bani surar wato alif lam mim sad a maimakon littafin injila yace har yanzu Allah ya bani at-tawasin makan zabur wato irin wannan suratul shu'ara da wanda suka biyo bayan ta ana ce musu qawasin wanda suka fara da qasim wannan qasim mim akwai mai qasim saboda haka waɗannan wato manzon Allah ya ce ubangiji ya saukar mun su wato maimakon wato zabura da aka saukar annabi Dauda yace wa faddalani bil hawamim sannan Allah ya fifita ni da hawamim sune surorin da suka bude da hemim hemim sannan yace wal mufassal da kuma wato sauran kananan surori waɗanda suka bude wato da bismillah yace babu wani annabi da ya karanta su kafina saboda haka shi Allah ya fifita shi da su kaga kenan ashe alqur'ani wato ya hade dillin tattafan da aka saukar wa annabawan baya sannan kuma wato da ƙari a ubangiji yace qasimim wato haka aka rubuta shi a hade a hade da ta'un da simun da mim a hade zo wato shashin sai yana hade da shashi amma a alqur'ani ibn mas'ud shi an rarraba ta'un din daban sinun din daban mimun din shi ma wato daban sai zo a rabe mana mafsulatun min ba'daha wato an rarraba shashe da shashe kuma haka ake karanta shi idan ka zo karantawa kaga wannan malance mane qasimim amma in wancan rarrababban ne kowanne sai kai wakafi a kansa sai kai wakafi a kansa saboda haka a wa'annan kuraman bakake Allah ta'ala yana bude waɗansu daga cikin surorin alqur'ani da su ko kuma Allah ya bude waɗansu daga cikin surorin alqur'ani da su saboda wato a gajiyar da larabawa manzon Allah bai fassara su ba a magana mafi inganci kuma malamai magabata hakan nan suka bar su in sun zo tafsirin su sukan ce Allahu a'lamu wato bi muradihi bi zalika Allah shi ya fi sanin me yake nufi da wa'annan kuraman bakake duk da dai waɗansu malaman sun yi kokarin nema musu fassara amma dai ka bar shi a yi da Allah ya bar shi manzon Allah bai fassara ba to ya fi kubuta ya fi kubuta ubangiji yake cewa tilka ayatul kitabi wato waɗancan ayoyin littafi ne na alqur'ani wanda yake al-mubin mabayyani ayoyin alqur'ani littafi ne mabayyani wanda yake tantancewa tsakanin ƙarya da gaskiya da kuma tsakanin halal wato da haram Allah ya ce la'allaka baqi'un nafsaka ka karanta la'allaka wato baqi'un nafsaka cewa kai ya rasulullahi wajen damuwa da rashin imanin wato Qurayshawa kamar zaka halaka kanka ne kamar zaka halaka kanka manzo Allah yana damuwa wato da mutanen sa rashin imanin su Allah yake cewa kamar zaka halaka kanka ne Allah ya kunu mu'minina wai saboda mutanen Makka basu musulunta ba aka ce wannan la'alla lil ishfaqi ne tausayi da wato mako da manzon Allah yake yi yaga yan mutanen sa wato sun musulunta yaga Quraysha wannan sun karba addini gaba ɗayan su ubangiji yake cewa inna shanu nazzil alaihim minas sama'i ai idan muka ga dama in muna so za mu saukar wato a sama ko kuma daga sama ayatan za mu saukar da aya fadhallat anaquhum laha kadhi'in wato ayar da za ta tursasa su karbi alqur'anin da karfi ai abinda yahudawa suka yi da muka ce musu riki littafin at-taura su aiki da shi wato suka ki sai muka sa mala'ika ya ci wukatan dutse yazo za a jefa musu akan su in ba su karbi littafin at-taura ba Allah yake cewa kuzul kitaba bi quwwa ku karbi littafin at-taura da karfi ma'ana bi jiddin wa shahadin ku karɓi littafin at-taura wato kuma ku dage wajen ɗabbaka shi a cikin wato rayuwarku so karɓa ala tilas sai Allah ya ce to da mun so mutanen Makka ma da za mu yi musu haka ma'ana wato za mu tarsasa su fazallat anaquhum laha kadiin, wato si imani wato abisa duli, wato za su karba abisa duli. Amma Allah yake cewa ban yi musu haka ba, bai musu haka ba. Saboda haka shi Ubangiji subhanahu wataala in ya ga dama zai sa wato bawaye imani ala tilas. Amma Ubangiji yakan bar mutum in ya sa masa shari'a sai ya karba addini wato da dadin ransa. Allah ya ce wa ma atihim min dhikrin min ar-rahman muhdathin illa kanu anha mu'ridin. Lallai babu wani sakon, babu wani zikiri ko kuma wani wa'azi ko wani umurni wato muhdathin sabo da zai zo musu daga alqur'ani, min ar-rahman, daga wajen Ubangiji. Allah ya ce illa kanu anhu mu'ridin, face san kawai da kai ga barin wato yin biyayya a wannan sakon. Ma'ana duk sanda aya ta zo, duk sanda wata aya ta zo, Allah ya ce ku yi kaza, to amma mutanen Makka za su baude, za su bijire wato da umarnin Allah. Allah ya ce wa ma atihim min dhikrin min ar-rahman mudaffin, babu wani sabon sako da zai zo daga wajen Ubangiji illa kanu anhu mu'ridin, face sun kauda kai bas gaskata ba. Allah ya ce faqad kazzabu
fasayatihim anba'u ma kanu bihi yastahzi'un awalam yaraw ila al-ardi kam batana biha min kulli zawjin karim inna fi dhalika la'aya wa ma kana aktharuhum mu'minin.
Ubangiji yake cewa can abada yace cewa inna sha inda mun ga dama nunazzil alaihim ayatan, za mu saukar musu wata aya fadhalat anaquhum laha lahaka bi'in, wanda za mu tirsasa su dole su yi biyayya ma wannan sako da aka zo da shi. To amma malaman tafsiri suka ce Ubangiji yana ba manzon Allah hakuri ne, wato tasliya ne, Allah yana lallashin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne. Wato kai ka ce kamar yana ce masa la tahzan ya rasulullah, kada kai bakin ciki, ala adami imanihim, wai dan mutananka ba su yi imani da abin da ka zo da shi ba. Fa innana law shi'ina imanuhum, Allah ya ce da mun so su yi imanin la anzalna alaihim mu'jizatan, da za mu saukar musu da wata mu'jiza ta akulu bi qulubihim, wanda za ta dauki hankalinsu. Koma ba dolan ba, koma ba irin yadda aka yi ɗan bani Isra'ila wajen ɗauko musu dutse ba, a za mu iya kawo musu wata mu'jiza wanda za ta dauki hankalinsu su yadda da sakon da ka zo da shi. Wato fayuminuna qaharan alaihim, su yadda dole. Walakin sabaka ilmuna, wato shiqa'uhum, sai dai ilminmu ya riga ya cewa dama su ƴan wuta ne, tun da Allah ya halicce su an halicce su ƴan wuta ne tun dama. Saboda haka kaga kenan da sanin Allah duk abin da za su yi dama za su yi domin su koma su amsa wancan wato masauki da Ubangiji ya tana da musu a gidan lahira. Saboda haka fa adamu imanihim minna la minhum, rashin yin imaninsu da basu karba addini ba, kamar ka ce Ubangiji ya ce ai a wurinmu ne inda mun so da sun yi imani. Yawwa, saboda haka mu ne bamu so ba, shi yasa bamu kimsa musu shari'a ba, shi yasa wato basu yi imanin ba. Saboda haka fa'arih nafsaka, ya Muhammadu ka hutar da ranka, ka hutar da ranka min at-ta'abi al-qa'im biha, wajen wahalar da kanka wai sai mutananka sun yi imani. Shi mai wa'azi nasa fada ne, shari'a a hannun Allah take, idan ya fada shi Allah ya sanar da shi, kuma yazo ya fada to ya sauke nauyi. Yanzu Allah ya shiri mutum ya dauka wannan a hannun Allah ne, mutum ya karbi shari'ar ya yi aiki da ita, wannan gamkatarin Ubangiji ne. Saboda haka shi nasa aka ce in ya sani ya fada, in kuma ya fada shi ya sauke nauyinsa. Shi yasa manzon Allah kullum in yayi mutanansa wa'azi yake cewa wa as'alukum alaihi min ajr, ni dai ban tambaye ku bani lada ba, in ajr ya illa ala Allah, lada na a wajen Allah yake. Inda wani abu da Allah ya tanada min domin isar masa da sakonsa, to a wajen Allah yake. Ko dai naku ku yi imani ku yi aiki. Wannan shine abin da ya kamata mai wa'azi yayi, amma ba nasa bane ya tada hankalinsa dan mutane ba su canza ba. Shi yasa Allah yake ba wa manzon Allah hakuri cewa ka hutar da hankalinka. Yaddan su a hannun mu yake in Allah ya kaddara zasu yadda sai Allah ya kimsa musu shari'a wato sai su musulunta sai su yadda shine ubangiji yake cewa cewa wato wa mata atihim min dhikri al'ada su ne duk san da wani wa'azi yazo musu ko kuma alqur'ani yazo musu wato minar rahmani daga wajen ubangiji muhdathin wani wahayi da aka saukar illa kanu anhu mu'ridin za ga suna kawo da kai Allah ya shafa ka kazzabu ai sun ƙaryata alqur'ani fa sayatihim anba'u ma kanu bihi yasazi'un amma da sanu labarin wato ƙarshen waɗanda suke musu izgilanci zai zo musu a lokacin da labarin kuma zai zo a lokacin kuma wato zuwan labarin ba zai musu amfani ba dan shi labari ya kamata in yazo mutun ya zama akwai izina akwai darasi akwai lesson da mutun zai dauka a cikin duk labarin da yaji idan ka ji labari mai kyau wato ya faranta maka sai ka dauki darussan da yake ciki in ka ji labari mara dadi sai ka dauki darasi wajen kauce ma wato abin da ka riska a cikin wannan labarin to amma duk lokacin da za a baka labari yanzu idan misalin ba za su san labarin annabi da mu'mine ba sai sun je lahira ba za su gane annabi da mu'mine suna kan gaskiya ba sai a lahira kaga kenan wannan ganewar ba za ta yi musu amfani ba dan san da za su gane din to ko sun yi koyin ko ba zai musu amfani ba shi yasa Allah yake cewa wato fakarkazabu da lalle hakika sun ƙaryata alqur'ani sun ƙaryata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fasayatihim anba'u amma da sanu labarin ƙarshen makanu bihi yasazuna abinda suke izgilanci da shi din zai zo musu shine alqur'ani ko annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce awalam yarau shin su ba sa dubi ne ilal ardi su duba ƙasa man kam ambatna fiha min kulli zawjin karimi sau nawa ne wato muka tsirar a cikin ƙasa min kulli zawjin karimin daga wato dukkan nau'in abin da muke fitarwa wanda yake karimin mai kai Allah madaukakin sarki zai fitar da tsoro iri-iri a bayan ƙasa ƙasa ɗaya ce ruwan ɗaya ne amma nau'in abin da ƙasar za ta fitar kuma nau'i ne mai yawan gaske yau za a yi ruwan sama wani ya dauki gero ya fitafi gona wani ya dauki dawa ya tafi gona wani mai kokwa zai dauka wani riɗi zai dauka wani zoko zai dauka kowa da abin da zai dauka ya je ya shuka a gonarsa kuma wannan dai ƙasar ita ce kuma ruwan shi ne kuma duk kowane zai fita Allah sai ya ce to mutum ya dauki darasi mana shi kafiri ya dauki darasi mana yanzu ubangijin da yake yin wannan yanzu bai cancanta a kade tashi a wajen wato bauta ba Allah ya ce su yi dubi man zuwa ga ƙasa wato kam ambatna fiha sau nawa ne kam muka tsirar a cikin ƙasa min kulli zawjin karimin daga dukkan nau'in dan itace wanda yake wato mai kyau inna fi zalika cikin wannan abin da muka yinje ubangiji wato hujjoji ne da suke nuna kamalar ikon mu inji Allah yace wato la ayatan akwai aya da suke nuna wato cikar wato ikon ubangiji wama kana aktsaruhum mu'minin amma yawan su ba mu'minai bane amma a cikin ilimin Allah saboda haka kenan kaga Allah ya san dama ba za su yi imanin ba domin dama tun da farko Allah madaukakin sarki bai halicce su shiryayyu ba domin tun a lokacin da aka ce za a busa ran mutum a cikin mahaifiyarsa ake rubuta masa makomarsa ake rubuta masa shi dan aljanna ne ko shi dan wuta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya karanta wannan hadisi wa sahabbansa suka ce ya rasulullah fa fimal amalu to me yasa mutum zai zo duniya ya zo ya ta shan wahala in dai tirin gini dan zane dama a rubuta dan aljanna tun a lokacin a cikin mahaifiyarsa a rubuta dan wuta ai kaga Allah ko ba zai canza ba yace kware sai ya ce musu eh malu ku yi aiki kowa yana aiki ne saboda makomarsa saboda haka ku yi aiki mai kyau wato saboda wato ku cimma makomarku wanda take wato mai kyau na'am
wa inna rabbaka la huwa al-azizur rahim
na'am
wa idna li rabbuka musi aniti li qauman zalimin
wa inna rabbaka lalle ubangijinka la huwa al-azizu mabuwayi ne ma'ana zul izzati ma'abucin wato buwaya ne ma'abucin karfi ne da iko yantaqimu min al-kafirina yana yi wa kafirai azaba babu kafirin da zai iya wato tsere masa shi yace la huwa al-azizu Allah mabuwayi ne babu abin da yake fin karfin Allah babu abin da yake fin karfin Allah na'am ar-rahimu kuma duk da wannan buwaya tasa da karfin nasa da zai yi wa kafiri azaba sannan kuma rahimun mai jin kai ne shi kuma ga mu'minai mai jin kai ne ga mu'minai mu'minai Allah yana jin kansu yana tausayin su amma kafirai Allah kuma wato yana musu azaba na'am
وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين
قوم فرعون
قوم فرعون ألا يتقون
وبنجيزي yake cewa daga nan wannan sura ta bude wato ta bude wato kanta kuma kisosin annabawa ubangiji yake cewa wa izna da rabbuka musa tuna yayin da ubangijin ka ya kira annabi musa mallai yake cewa a cikin wannan suran Allah ya ambaci kisosin annabawa guda bakwai wannan shi aka bude shi na annabi musa alaihi salam wanda daga shi za kuma za a fara na annabi ibrahim Allah yake cewa tuna yayin da Allah ya kira annabi Musa aka ce awwaluha qissatu Musa na farko kisar annabi Musa sai annabi Haruna wato sai kuma kisar annabi Ibrahim sai kuma kisar annabi Nuhu sai annabi Hudu sai annabi Salihu sai annabi Lut sai kuma kisar annabi Shu'aibu ita ce wadda ta cike wato cikin kisoci guda bakwai da Allah ya ambata cikin wannan sura Allah yake cewa tuna yayin da ubangiji wato ya kira ubangijinka wa izna da rabbuka Musa yayin da ubangijinka ya kira wato annabi Musa da ya kira shi ya ce masa anittil qaumal zalimina ka tafi wato a matsayin manzo zuwa ga mutane waɗanda suke azzalumai qauma fir'auna sune mutanen wato fir'auna ubangiji yake cewa a mallai yake cewa a baya ubangiji yayi bayanin hikimar ambaton kissa cewa ita kissa takan zama hujja akan kafirai sannan kuma takan karawa muminai wato ilimi da kuma yaqini muminai za su san lalle Allah Allah ne lalle za su kara samu yaqini babu abin da zai gagara Allah sannan za su samu karfin gwiwa wato wajen taimakon addini ba tare da gajiyawa ba domin sun san addinin Allah shine mai cin nasara a kowane irin yanayi saboda haka a aka ce muminan wannan al'umma sune as'adu su'ada mafiya wato raban dukkan masu rabo cikin al'umman da suka zo wato a baya sannan kuma kafirin wannan al'umma wato shine ashqash wato shine wato mafi shakiyanci masu shakiyanci shine mafi rashin arziki masu rashin arziki kafirin wannan al'umma din Mumininta kuma wato shine wanda yake sama da dukkan muminai in dai ba annabi bane to muminin wannan al'umma din yana sama da shi kamar da kuma kafirin wannan al'umma din shi ma yake sama da kafirin kowace al'umma in dai ba manyan kafiran da suka yi wato da'awar allantaka ba saboda haka Malam yace Ubangiji yana maimaita kissa Al-Qur'ani. Sai kaji an maimaita kissa musamman kissar Annabi Musa alaihi salam da Fir'auna. An maimaita ta birjik a cikin Al-Qur'ani. Ko ta zo irgid, ko ta zo a jere, ko a taba wani bangaranta, ko a taba wani bangaranta, ko a kawo ta da yawa. Saboda darussan da suke cikin kissar Annabi Musa suna nan da yawan gaske. Darasi na Annabi Musa tsakaninsa da 'yan Bani Isra'ila. Darasi na annabi Musa tsakaninsa da Fir'auna darasi na su 'yan bani Isra'ila a tsakaninsu darasi na su 'yan bani Isra'ila da sauran annabawan da suka biyo bayan annabi Musa da yake zuriya ce wadda ta nisan kwana aka fitar da kuma annabawa birjik a cikinta saboda haka su suna da abin fada da yawan gaske suna da abin daukar izina da darasi da yawan gaske a cikin tarihin su to kullum ubangiji yana maimaita tarihin saboda a karawa mumini mai imani sannan kuma a yanke hujja a yanke hanzari wato akan kafiri Allah ya ce muka cewa annabi Musa wato anittil qaumaz zalimin ka tafi gurin mutane azzalimai wato a matsayin manzo ka isar musu da sakon mu Allah ya ce qauma fir'auna tafi gurin mutanen fir'auna da shi fir'auna sun cuci kansu da kafirci sun kafirce wa Allah wato kuma sun bautar da 'yan bani Isra'ila Allah ya ce ala taquna in ka je din ko sa ji tsoron Allah ko sa ji tsoro wato fi imani su kade ta Allah a wajen bauta
qala rabbi qala rabbi in ya kafu ayyukatu ويريق صدري ولا يندمج لساني فأرسل إلى هارون
نعم
ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون
نعم وبنجي يتي قال ربي ubangiji yake cewa kala sai annabi Musa ya ce rabbi ubangiji inni akafu ayakzibuni inni akafu ayukazibuni ni ina jin tsoro kar su kareta ni kar naje su kareta ni mallam yake cewa annabi Musa ya kawo hanzari anan ya kawo hanzari wato sai ya nuna shi kamar ya gajiya akan nauyin da Allah ya dora masa wajen isar da sako yace yaga kamar bai cika a lokacin bashi da qualities bashi da wato bashi da abin da zai iya daukan wannan dawainiya yace saboda haka in yaje ma na ga su kare tashi saboda uzurorin sa da ya bayar sai kawo hanzari cewa ina ma da ba shi aka tura ba da wani aka tura amma da ya ga bai da zai dole ne kuma sai addu'a karshen hanzarin da ya bayar yace to Allah kuma ya taimake shi an samu sauran abubuwan addu'oyin wasu abubuwan sa su gyaru ya samu karfin gwiwar wato isar da wannan sako mallam yake cewa annabi Musa a matakin farko sai ya kawo hanzari guda uku dukkan su daya dukkan kowane hanzari wato dalili ne wanda zai hana shi kila wajen isar da sakon Allah a kayan wannan na farko yake cewa waye zai kusadari idan naje so kareta ni kirjina zai kuntata in ce kai ka aiko ni kuma su ce ƙarya kake hankali na zai tashi kirjina zai kuntata sannan kuma ga larura harce na ina da gura-gura wala yantaliqu lisani harce na ba a sike yake ba a wajen isar musu sakon zai iya yiwa na yi bayanin da ba za su iya fahimta ta ba wannan konewar harce waƙiya ne ta faru a gidan Fir'auna lokacin da aka tsinto annabi Musa aka je aka shayar da shi a gidan mahaifiyarsa da aka yaye shi dole ta dawo da shi tunda dama jinga aka ɗauke ta je ta ba shi nono yaje da ya dawo yana gidan Fir'auna anan da yake yin wasu abubuwa na khawariqul ada abubuwa da yake tada hankalin Fir'auna bayya jin dadi amma saboda matsayin matarsa a gunsa wato sai zama ba zai iya cewa ba zai zauna da annabi Musa a gidan ba malamai suka ce haka ubangiji yake yin lamarin sa sai kaga wani mutum mai kima wato mutum jarumi barde a cikin jama'a yana wahalar da mazaje irinsa amma kuma a cikin gida sai ga shi kuma ana wahalar da shi suka ce haka Allah yake haka Allah yake suka ce in ka dauko igiyar lilo ka debo mazaje ka ce a tsinka mai igiyar lilan nan kowa ya jaye jaye kasa kowa ya jaye jaye kasa amma in ka dauko a ci farfal da ka dan sa haka sai ta tsinke maka igiyar lilan idan kuma a ci farfal nan da kai foot sai ka hure ta da hanci foot za ka yi ka hure ta amma fa mazaje sun yi su tsinka igiyar lilan nan sun gagara amma a ci farfal da kasa sai ta tsinka suka ce to haka mace take shi yasa Allah ya ce wa shedan kaidin sa mai rauni ne inda kaidin shedan kana dha'ifan kaidin shedan mai rauni ne amma a mace sai ce inna kaidu kunna azim makircin ku mai girma ne Allah ya ce mai girma ne saboda haka ita matar Fir'auna ita ta hana Fir'auna ya ce aje aje fada annabi Musa malaman tarihi suna maganganu da yawa kai wani lokacin zai zo yana wasa kan cinya san ya kama gemun sai ya funciko shi kasa yana dan yaro karami amma duk sanda ya danki Fir'auna da kyar zai kwace a hannunsa yake to yaron nan ni banna san kallon sa da yaron rafo zai ugun sai zai kira ce ciki zo ki dauki yaron nan ki banna yaron tar mu da hankali yake gashi kuma dole yake bashi tuwo yake idan kuma tace yarinta ne to ran da dai masa wani abu da ya jira dadi da gaske da ya kama gemun sai kara sai da ya tusge masa gefan gemu yace wannan na gaya miki wannan yaron ba banza ba yace yarin ta ne yace to tace yaron da ba zai iya bambanta tsakanin garwashin wuta da kwayar dibino ba yace kamun a kawo garwashin wuta a kawo kwayar dibino annabi Musa ya kai hannunsa zai dauki dibino malaika jibril ya ture hannun sai ya dauki garwashin wuta sai ya danna a bakin sa to nan ya kona masa harce sai ya zama yana da rikitaccen baki to shine yake giya ubangiji wala yan taliqu lisani a wajen isar da sakonnin Allah harce na kone yake ba zan iya isarwa ba sai ya sace kawo wannan hanzarin to shine a na ƙarshe hanzari na uku da yake cewa shi gasu kuma mutanen nan fana musu laifi ya ubangiji ka san na kashe musu baƙibti rikicin da ya faru tsakanin ba Isra'ili da baƙibti akan daukan itace da yake su ƴan bani Isra'ila su ne kamar bayi suke bautar da su ake duk wani aikin wahala da aikin walakanci a cikin garin nan su suke sharan masai tono saran itace jan ruwa duk wani aiki na wahala su ake nema su yi kuma ba sai isa a ce ka zo kai aiki kace ba za ka yi ba to annabi Musa yana yawo sai ya ci karo da wani baƙibde ya daura damin itace kato ya kira wani dan bani Isra'ila ya ce zo dauka kai masa gidansa ya ce masa itacen nan ya mun nauyi ba zan iya ba zan dankara zai san ciwon wuya ka raba mun biyu in kai maka rabi in dawo in dauki rabi in kai zan kai amma raba mun biyu ya ce sai ka dauka nan dai turkatarka annabi Musa ya biyo ta gurin ya ce me yake faruwa ya ce gashi to nan dai annabi Musa ya ce masa a mutum ya ce to kai tunda ya ce zai dauka amma a rage masa kayan itacen nan me yasa ba ya ce to baki ka sa kenan to yanzu kai ne ma za ka dauka to nan dai abin da ya waka ne waka har annabi Musa ya mare shi yana mare sa kuma ya fadi ya mutu to dai wannan shi ne dalilin da annabi Musa washe gari ya gudu ya bar garin wanda har ya tafi Madiyana inda ya je ya fada karkashin kulawar annabi Shu'aibu to yanzu ya je sai ya gama zaman sa da annabi Shu'aibu ya dawo Allah ta'ala ya bashi manzanci da yaren gidan Fir'auna ne ana ce masa ma Musa dan Fir'auna ake ce masa saboda gidan ya tashi to yanzu yayi abin da kuma ya gudu yayi laifi a Fir'auna da mutanen Fir'auna ya gudu yanzu ya dawo kuma a matsayin manzo Fir'auna kuma ya sa aje a nemo shi to yanzu ya dawo shi yake cewa ubangiji ka san na musu laifi na kashe musu mutumin su suna nema na to shi ma wannan ya bani shi a matsayin hanzari to da yake dai ubangiji ba zai bar shi ba sai ya je sai ya ce to a hala shi da annabi Haruna sai ya isa da sakon dan da cewa ya aika Haruna ya je ya gaya musu to shine ubangiji wato yake ba mu kissan anan Allah yake cewa wato kala sai annabi Musa ya ce rabbi ubangiji inni akafu an yukazibuni ina jin tsoro kar su karyata ni wa yadhiqu sadri kuma in har su karyata ni kirjina zai yi wato kunci saboda karyata nan da suka yi wala yan taliqu lisani gashi kuma harce na ma wato a daure yake ba a sake ba wato ba zan iya bada sakon nan da ka aike ni da shi ba wato a bayani mai kyau farsil ila Haruna Allah ka aika kira annabi Haruna a gaya masa sakon shi ya je isar musu yake cewa wato walahum alayya zabu gashi kari kuma ni na musu laifi suna da wani laifi da suke nema na da shi wato na kashe baƙibde da ne musu fa kafu an yaktuluni Allah ina jin tsoro in na hada ido da mutanen nan za su kashe ni kala ubangiji yace kala
fa zahaba bi ayatina inna ma'akum mustamikun
Allah yace kala kalla Allah yace kalla ke aje wannan magana duka Allah yace aje wannan maganan ba za su kashe ka ba fa zahaba bi ayatina je kare na yadda zan hada ka da annabi Haruna don ya karfafe ka a wajen isar da sako amma ku tafi bi ayatina da ayoyin mu inji ubangiji inna ma'akum mustami'un ni ina tare da ku ina sauraron me yake faruwa ina jin me za ku ga Fir'auna ni Fir'auna zai gaya muku shine ina sauraron ma ta kuro na ma yuqalu lakum me za ku fada me za a gaya muku wato sai aka kira su su biyu mallan yace sai aka kira su wato a matsayin wato jama'a su biyu Allah yake cewa fatiya fir'auna
fatiya fir'auna wa qula inna rasulun rabbil alamin an arsil ma'ana bani isra'il
na'am da suka je suka sai fir'auna wato Allah yace fatiya fir'auna suka je gurin fir'auna fa qula Allah yace ku je gurin fir'auna fatiya fir'auna ma'ana ku je gurin fir'auna fa qula ku ce masa inna rasulu rabbil alamin mu mu binne da ka gamu kullum minna kowane ɗaya daga cikin mu rasulu rabbil alamin manzo ne na ubangijin talakai zuwa gare ka Allah ya aiko ni zuwa gare ka ya aiko dan uwa na Harun zuwa gare ka to yanzu sun je yanzu menene sakon farko Allah ya ce musu anarsil ma'ana bani isra'ila na farko tukunna duk yan bani isra'ila nan da ka kama da wanda suke kurkukunka da wanda suke maka ayyuka na bauta a fadarka da wanda suke maka ayyuka na bauta a gonarka da wanda ka tura su wurare da yawa suke maka ayyuka iri iri duk ka sake su ka ba musu yawa kada ka sake azabtar da su Allah yake cewa wato ku ce masa an arsil ma'ana bani isra'ila ka ba mu yan bani isra'ila du za mu ɗebe su mu tafi da su ƙasar sham su je su yi rayuwa wato rayuwar ƴanci wato sai suka zo gurin fir'auna su gaya masa abinda Allah ya musu umarni su zo su faɗa ƙala sai yake cewa
ala alam nuraddika fina walidan wa labista fina min umrika sinin
na'am
wa fa'alta fa'alataka allati fa'alta wa anta min al-kafirin
wato da yake ce musu an arsil ma'ana bani isra'ila wato ka ba mu yan bani isra'ila mu tafi da su sham wato mala yake cewa an rawaito cewa shi annabi Musa da annabi Harun yayin da suka je wajen fir'auna aka ce sun nemi izini su ganshi ma basu ganshi ba shekara guda sun je sun cike form an kai sati shiru sati biyu shiru wata guda shiru wata biyu shiru wata uku suka dawo suka sake cike form na kallansa nan ma suka saurara wata daya wata biyu wata uku suka sake cike form na kallansa duba samu ganinsa ba sai kusan bayan shekara guda wato suka shiga sai su fadawan fir'aunan su gansu kusan kullun suna zaune suka tambaye su suka ce ai su ne suka zo tun lokaci gaza suke so su ga fir'auna har yanzu ba su ganshi ba saboda haka sai suka yi musu dalili suka shiga da su wato gurin fir'auna suka ce to ku yi mana bayanin kanku kafin tukunna mu je mu nema muku izini a gurinsa anan Musa ya ce masa ni da dan uwan nan da aka gani mu manzannin Ubangiji ne annabawa ne manzanni Ubangiji ya aiko mu zuwa gurin fir'auna mun zo masa da sako daga wajen Ubangiji to su wayannan fadawa na fir'auna da suka je gaban sa suka ce masa hauna insanu yasumu annahu rasulu rabbil alamin ga wani mutum da shi da wani sun zo wai yana rayawa wai shi manzan ubangijin talikai ne sai fir'auna yake cewa eh zallahu manzan ubangijin talikai ku ce ya shigo mai yiwa za mu sha dariya kenan za mu sha dariya yace musu idan lahu la allana na bahaku ma'ahu mai yiwa zamu zo mu sha dariya ku kawo shi tunda yanzu ba shi yake dawar shi ne ubangiji ba ana bauta masa har cewa kewa mutanansa ana rabbukumul ala ni ne ubangijin kuma daukakin saboda haka kuma yanzu wani yazo ya ce masa ga shi manzo ne daga ubangijin talikai yace to a kawo shi mai yiwa zai sha dariya bai san kuma wato dariyar kuma ta kare ba fadakala alaihi annabi Musa da annabi Haruna suka shiga wato kan fir'auna wato da suka shiga sai suka same shi wato a gurin hutawa an fito da zakoki da su damisa suna ta kewayawa wanda aka yi musu horo in sarki zai yi wani babban bako dan ya nuna maka girman ikonsa da wato shi gagaraba daune dan a tsorace shi to in an zo za a gana da shi sai a saki zakuna a saki damisa suna ta kewaya shi a cikin gidan suna ta kewaya shi kai in ka shigo dole hantar ka ta kada da rawa kana gani kamar da misa za ta auka maka to aka ce shigowar annabi Musa da annabi Haruna da su kan sai ce aje a sake wayancan da misa saboda kila idan annabi Musa da annabi Haruna ba su gaya masa abin da zai fashe da dariya ba Damisa za su yi artabu da Damisa wannan kuma kila zai sa shi dariya tunda yanzu su sun zo ne suna da'awar cewa wato bayan Ubangiji ne shi kuma yana da'awar shi ma Ubangiji ne kaga kenan sun zo a matsayin wato su tishoyinsa ne to saboda haka za a sake musu shagogi wanda za su zo su walakanta su a gabansa to annabi Musa da ya shigo da annabi Haruna wayannan Damisa da zakoki sai suka yi kansu da gudu suna zuwa sai suna ta goga jikinsu a jikin annabi Musa suna ta gogawa suna ta bin suna ta gogawa yayinan su bishi yayinan su bishi suna ta gogawa annabi Musa yana shafa kansu suna ta kada kunde suna ta nutsuwa saboda haka sai ya zama sun bar kewaye Fir'aunan sun koma can wato sun jingina da annabi Musa da annabi Haruna saboda haka wato Fir'auna kuma sai ga kenan wato ba zai dariyar da yake so ya cin ba za ta ci ba yawa inda annabi Musa zai musu umurni a wayannan Damisan su je su fada shi za su je su fada shi to ya shafa kansu suka nutsu to shine sai yake tambayan annabi Musa da ya sai da shi ya ce wannan ai mun sai da shi ya ce ni wannan yake ce masa alamnu rabbika fina walidan ba kai ne muka rene ka a gidan nan ba kaga za a fara da mi gori za a fara da gori tukuna kaga wannan wata dabara ce wato na abokin muhawara tukuna alalata abokin muhawara kafin a zo a fara muhawara da shi saboda yanzu ba a ma saurare shi an ji me ya sakonsa ba me yake bakinsa ba tukuna za a fara masa wani fenti a nuna masa kamar shi wani bai isa ba ai an dauda wayniyarsa an marka zama yanzu har shi zai samu damar ma da zai zo tinkari Fir'auna ne masa magana shi da komai ma ba shi aka yi a gidan nan a matsayinsa na talaka maraya dan tsuntuwa to ya fara ce masa alam nu rabbika fina walidan shin ba a gidanmu muka rene ka ba kana dan karamin yaro dab da aihuwarka kafin ma a shayar da kai mu muka dauki nauyin shayar da kai sannan kuma ba a shayar da kai mu muka zo nan muka rinka baka tuwo ka girma da kai girman ma kai mana laifi ka gudu yanzu kuma ka dawo ko kunya baka ji ka ce kai ne Allah ya aiko a matsayin manzo yace masa walabista fina min umrika sinina ka zauna shekaru a cikin gidan nan wasu ka ce shekara 30 yana cin tuwon Fir'auna yana daura tufa a gidan yana hawa dokin Fir'auna in an ganshi dan Fir'auna ake ce masa sai dokin da ya zaba zai hau ko ba wanda yake taba shi Fir'auna yace masa wa fa'alta fa'alataka allati fa'alta ka aikata abin da ka aikata ka san idan wai babba zai wa karami laifi har ma in karamin yayi laifuffuka da yawa sai a takure su ina nan kai abin da kai ka bar garin to ka san ai abin da yin yana da yawa rifewa aka yi nan ka aikata abin da ka aikata mai sauraro zai san kenan an shirga laifi yace wa fa'alta ka aikata fa'alataka allati fa'alta irin abubuwan da ka aikata anan wa anta minal kafirin wato ka zo kana mana musu wato ka gudu kana mana musu ni'imar da muka yi maka a gidan nan wato ka ji kai bauta tare da masu bauta a gidan nan ka kama hanyar ka fice kala sai annabi Musa ya ce fa'altu annabi Musa ya ce fa'altu ha eh na aikata abin da na aikata a lokacin da na aikata wa ana minadh dhalin a lokacin ai shiriyar Ubangiji na bata zo min ba lokacin da aka ta ni ba annabi bane ba manzo bane sannan kuma ba ni da wani ilimi na risala na manzanci da Allah ya bani yace fa farartu minkum da na aka tan ma Ubangiji yake cewa sai annabi Musa yace masa da na aka ta abin da na aka tan kuma fa farartu minkum sai na guje muku na gudu na barku lamma kiftukum lokacin da ni tsoro kwa iya halakari shi yasa na tseratar da rayuwata na gudu to a gurin gudun da na tafi fa wahabali rabbi hukuman ubangiji na kuma sai bani annabci inda na tafin ubangiji na ya bani annabci ma'ana ya bani ilimi wato ya bani risala waja'ala minal mursalin ya sanya cikin manzanni shi yasa kuma yanzu ya aiko ni gurin ka in zo in maka wa'azi yake cewa watilka
watilka ne matunnuha alayya an abadda bani isra'il
na'am
qala fir'aunu wa ma rabbul alamin
ya haka ubangiji yace sai annabi Musa yace watilka ni'matun tamunnuha alayya wannan ni'imar da kake mun gorin nata abinda kai min din kake mun gorin ai kana mun gori ne an abadda bani isra'ila saboda ka bautar da ƴan bani isra'ila kana mun gori ne ni ai baka bautar da ni ba ni ban yi maka bauta ba amma ƴan bani Isra'ila sun maka bauta yake cewa in ma ni ban maka bauta ba an abata bani Isra'ila ai ka sa ƴan bani Isra'ila sun maka bauta kenan babu abin da zaka yi mun gori akai tunda in ma yanzu ni ka mun wani abu da kake ga zaka yi mun gori ai ƴan uwana kuma sun maka wani abu su ma kaga ya zama wannan da wannan kenan saboda haka Allah ya ce watilka ni'matun tamunnuha alayya ni'imomin da kake mun gorin kamun din ai an abata bani isra'ila ka bautar da ƴan bani isra'ila saboda haka wato takastuhum abidan ka rike su a matsayin bayi walam tasta'budni bakai bautar da ni ba li ni'matin laka saboda bidalika saboda ni'imar da kake ga kamun din wato ko wato saboda zaluncin da kai ma ƴan uwana ka bautar da su saboda haka gurgurdan abin da kai min shine gurgurdan abin da ƴan uwana su ma suka yi maka qala fir'aun sai fir'aun ya koba gurin annabi Musa ya ce to naji ka ce kai manzon ubangijin talikai ne wa ma rabbul alamina shin waye ne kan ubangijin talikan na zinare ne ko na azurfa ne ko na tagulla ne a ina yake abin da kake faɗa wai kai wanda kace kai manzon sa ne ayyu shay'in huwa shi din ubangijin talikan na menene walima lam yakun sabilul lil khalqi ila ma'rifati haqiqati ta'ala wato duk da cewa shi abokin halitta bai da wato yadda zai san haƙiƙanin wato zatin ubangiji mun gane ko amma dai fir'aunin ya tambaye shi wa ma rabbul alamin shin yaya ubangijin talikan yake to kaga annabi Musa shi bai taba kallon Allah ba subhanahu wa ta'ala sannan kuma Allah ya haramtawa Allah ta'ala bai kaddara ma kowane abin halitta a duniya zai gan shi ba inda annabi Musa ayi ya roki ga Allah din dinda yake waƙiyan zai zo daga baya yanzu ana maganan a farkon manzancin sa ne inda aka kishi gurin fir'auna to amma ai dama ayoyin ubangiji ake kallo a yadda cewa akwai ubangiji ayoyinsa shi duk wanda yake sanin Allah yana sanin Allah ne ta hanyar sanin ayoyin Allah ya ga rana ya ga wata ya ga taurari ya ga sama ya ga ƙasa ya ga ruwa ya ga iska ya ga dare ya ga rana ya ga zafi ya ga sanyi duk da irin wannan ayoyin ake sanin Allah duk da irin wannan ayoyin ake gane ubangiji saboda haka annabi Musa shi tunda bai ga Allah da idanunsa ba bai isa kuma ya siffanta wa fir'auna yadda Allah yake ba amma sai amfani da abin da ake abokin halitta yake gane ubangiji da shi sai ya gaya wa fir'auna yace masa qala rabbus samawati wal ardi
samawati wal ardi kuma bainahuma in kuntum mu'minin
qala
liman hawlahu ala tastami'un
qala
rabbukum wa rabbu abaikum allawani
qala
inna rasulakum alladhi ursila ilaykum la majnun qala rabbul mashriqi wal maghribi wama bainahuma in kuntum ta'qilun qala la inni ja'alta ilahan ghayri la aj'alannaka minal masjunin qala aw lam ji'tuka bi shay'in mubin qala fati bihi in kunta minas sadiqin
Ubangiji ya ce wato tattaunawa da ta ci gaba da gudana tsakanin annabi Musa da fir'auna bayan fir'auna ya tambaye annabi Musa ka ce kai manzon ubangijin talikai ne to waye ubangijin talikan to annabi Musa take sai ya fara ba wa Fir'auna wato dalili da duk wato mai neman shari'a zai iya kafa hujja da shi a matsayin sanin Allah da shi yake cewa wato rabbus samawati wal ardi ubangijina ubangijin talakan nan shine ubangijin samai da kasai wama bainahuma shine ubangijin duk wata halitta da suke tsakanin sama da kasa in kuntum muqinin illa lalle ku masu sakankancewa ne cewa wanda ya halicci wa'annan akwai wanda ya halicce su kuma wanda ya halicce su nan yana nan rayayye ne baya mutuwa to shine ubangiji na kuma shine ya cancanta aka daita shi da bauta shine wato yake cewa ai bi annahu ta'ala khaliqu Allah shi ya halicci wannan fa aminu bihi wa hadu ku imani da shi kadai kala sai fir'auna yace masa kala fir'auna sai fir'auna yace liman haulahu ga fadawansa da suke kewaye da shi dan fada ta cika sanda aka shigo da annabi Musa alaihi salam da annabi Harun sai yake gayawa mutanen da suke kewaye da shi wato min ashrafi qaumihi manyan wato ƴan majalisarsa sai yace ala tasmauna yanzu kuna jin wannan magana yanzu zai dauki hankalinsa a wani abu wai yace kuna ji suka ce muna ji mana kuna ji kenan wato idan su suna kokarin fahimtar annabi Musa da annabi Haruna bisa sakon da Allah ya aika su yanzu shi zai amfani da bariya ya shigar da wani abu ya dauki hankalinsa a wani abu yace ku ji shi kuna ji kenan kaga koda annabi Musa gaskiya ya faɗa abu ne da zai dauki hankali yanzu shi usulubin maganar Fir'auna wato ya fito da wani usulubi da zai kuma dauki hankalinsu kenan kuma su fara wato su fara rashin wato fahimtar maganganun annabi Musa saboda haka yake so karkatar da kwakwalansu akan zahirin abin da annabi Musa ke gaya musu yace musu ala tasmauna shin yanzu ba ku ji su ba ku ji jawabinsa ba ai jawabinsa ma bai daidai da ni tambaye da ne masa ba ni fa ce masa nayi wa ma rabbul alamina waye ubangijin talikan amma shi yana ce mai shine ubangijin samai ubangijin kasai ubangijin abin da yake tsakari shi kuma annabi Musa tunda bai taba ganin Allah ba zai ce ga sifar Allah ba amma kuma dole yayi wa mutane bayani tunda ai kowa ma bai ga Allah ba kuma kowa ma yana imani da Allah ne bisa abin da ya gani na daga cikin halittun Allah shi annabi Musa ya amsa masa tambayar sa daidai amma shi kuma sai ya dauki hankalin mutane yace kun ga abin da aka tambaye shi daban abin da shi kuma to ya fada daban sai annabi Musa sai yace masa rabbukum ubangijin nawa har yanzu shine ubangijinku wa rabbu abaikumul awwalin shine kuma ubangijin iyayenku na farko mun gane ko mallan yake cewa duk da cewa wannan magana wato ba shi shiga cikin maganar farko ba amma ta tunzura Fir'auna ta bata masa rai yawa ta bata masa rai a ce Allah ne ubangijinsa shi ma sannan ko ubangijin iyayensa to wannan magana ta bata masa rai to amsa magana da zai furta a bakin sa sai yake cewa mutanansa inna rasulukum alladhi ursila ilaykum la majnun ai wannan manzon da aka aika muku ma yana tabin hankali tunda ya fara sake hanya ya fara yin wato kasassa ba tunda yanzu ya ga Fir'auna mai da'awar allantaka cewa allansa shine allan Fir'auna kuma shine allan iyayen Fir'auna matin na farko shine Annabi Musa da ya ji dadin bada hujja sai ya sake cewa Rabbul Mashariqi wal Magharibi ubangiji na shine ubangijin mafudan rana shine ubangijin mafadan rana shine ubangijin gabar shine ubangijin yamma wama bainahuma shine ubangijin duk abin da yake tsakanin gabar da yamma in kuntum taqiluna in dai kuna da hankali to yanzu kuma ya kai ku gane a tsakanin ubangijin gaskiya da dan damfarar ubangiji wa za a bi saboda haka yake in kuna da hankali wato kun san kenan Allah gaskiya shi ya kamata ku yi imani da shi ku kade ta shi to wannan abu ya dagula hankalin Fir'auna mallan yake cewa lokacin da annabi Musa yake cewa Fir'auna da mutanansa ubangiji na shine rabbul mashariqi wal magharibi wama bainahuma, shine ubangijin mafudar rana da mafadata da abin da yake tsakanin sa. Wato sai yake cewa fatashaharuna fi kulli yawmin annahu yati bi shamsin min al mashriq, kullum ubangiji na shi yake dauko rana daga gabar mafudata ya kai ta yamma, ya tafi da ita zuwa gurin wato faduwa. In kuna da hankali kusan ubangiji na ne yake yin wannan, wato in kana lakum aqalum. Sannan sai wajen cewa fir'auna da yake cewa wannan manzan naku yana da tabin hankali, inna rasulakum alladhi ursila ilaykum la majnun, sai yake cewa a wato ko sai fir'auna yake cewa la in takasta ilahan gairi, idan har kai yadda ka rike wani ubangiji ba ni ba, yanzu tunda babu hujjar da kuma zai tinkari annabi Musa da ita, hujja ta kare, yanzu kuma sai a amfani da karfin tuwo, yawwa da barazana, sai a amfani da barazana ko wato za a tsorata shi. Shine yake ce masa wato la in takasta ilahan gairi, in har kai rike wani ubangiji ba ni ba, la aj'alannaka min masjunin, zan yansa ka a cikin kurkuku, zaka tafi wato fursuna wato mai tsanani ba sanan da kuma wato zaka fito ba. Ma'ana shine wato kana sijinuhu shadidan, kurkukun fir'auna kuma mai tsanani ne, yakan tsare mutum a karkashin kasa ne inda ba mahalukin da zai ganka, ba kuma wanda zai ji duriyarka. Sa waye aka tona masa kurkuku a cikin kasa inda yake saka mutane wato ya rufe su a can karkashin kasa. Kara sai annabi Musa ya ce masa, yanzu ka sa na a kurkuku, awalau ji'tuka, ko ka karanta kale yake cewa awalau ji'tuka bi shay'in mubin, koda na zo maka da shaida, koda na zo maka da dalili, yanzu ka sa na a kurkuku, koda abin da na faɗa nan gaskiya ne kuma na zo maka da shaidan da kuma kai ma ka tabbatar gaskiya ne, ma'ana kenan ai ba za ka hukunta mutum ba akan laifin da kake zargin sa, sai ka bashi dama na kare kansa, ya gagara kare kansa, inda har zaka bashi dama ya kare kansa kuma ka azabtar da shi, wannan kenan ya zama zalunci. Amma in ya kasa kare kansa to yayi laifi, yanzu kuma sai kai masa hukuncin da ya dace da shi. Shine ubangiji yake cewa, sai annabi Musa yake cewa qala awalau ji'tuka bi shay'in mubin, shin yanzu ko na zo maka da hujja akan manzanci na, hujja mabayyaniya? Qala sai fir'auna yace masa fati bihi, kawo hujjataka, in kunta minas sadiqin, in gaskiya kake cewa wai Allah ne ya aiko ka, kawo hujjataka. Falqa asahu
fa idha hiya subhanun mubin,
na'am,
wa nadha'a yadahu fa idha hiya bayra'ul linnazirin,
na'am,
qala lil mala'i hawlahu inna hadha lasahirun alim.
Aka ce lokacin da annabi Musa yake ragargazawa fir'auna hujjoji, suka ce sai da ya fitsari a wandansa, wanda ya tanzaya shine ya ce masa, to tabbas in ka rike wani ubangiji ba ni ba, to za ka tafi kurkuku kuwa. Ya ce to ko na kawo maka dalili? Ya ce kawo dalilin naka. Shine sai Allah yake cewa wato fa'alka asahu, dama yana dogara da ɗan sandansa, take sai ya jefar da wannan sandan nasa, fa'idha hiya su'banun mubinun, sai ga wato katuwar macijiya, su'ban babbar macijiya mai girma, ta tahi tana ta kadawa wato a gaban fir'auna. Wa nadha'a yadahu, ya sa hannunsa ya rike haka lokacin da ya saki macijiya tana ta kadawa, to ya fidda hannunsa a cikin wato hamatarsa. Allah ya ce fa'idha hiya bayda'u linnazirina, sai ga hannun yana wato walkiya, yana sheki kamar wato zeba, yana dauke idanu, wato yana dauke idanu, idan ya cire hannun ahmatarsa yana haske, in ya mai da shi shikenan sai hasken, sai ya koma normal dinsa. Haka sandarsa in ya sake ta, ta koma katuwar macijiya. A wani gurin kuma Allah ya ce sai ka ganta hayyatun tas'a, karamar macijiya irin mai saurin nan, anan kuma su'banu da yake waƙi'o'in daban-daban ne, yanzu a gaban fir'auna ne shi ya saki zaki da su damisa saboda ya tsorata sa annabi Musa, wannan kuma bai samu nasara ba. To amma annabi Musa shi kuma da ya saki katuwar macijiya, Fir'auna da shi da duk mutanansa kowa sai da hankalin sai ya tashi yana masa dilina cha dauke ta dauke ta dauke ta dauke ta ya dauke to kaga anan macijiya babba ya saka amma lokacin da aka zo aka yi arangama da matsafa suka saki sanduna da igiyoyi suka zama macizai da za a nuna mu'ujizar annabi Musa ita ce madaukakiya aka ce ya jefa sandarsa da ya jefa Allah ce sai ya ce fa idha hiya hayyatun tas'a sai ta koma siririyar macijiya tana kadawa amma ko duk sai da ta hadiye wayanan abin da yake gurin kuma cikin ta bai tashi ba to wani gun a ce maka thubanu wasu a ce maka hayyatun da can kuma inda ya sake ta ita kuma me aka ce a can alarama a can lokacin da ya sake ta a gurin dutse nan da Allah ya tambaye shi me a hannunka yace sanda ta ce aka ce falqi ma fi yaminka ya Musa eh fa idha hiya mi a nan ai gurin arangama da masu tsafi ne a can inda Allah yake ce masa ya Musa innani ana Allah fa kalala alayka ai an tambaye shi ma tarka bi yaminka ya Musa yace hiya asaya a tawakkal alayhi wa hushu bi ala gane mi waliya ko yawa nan ne aka ce hayyatun ko to amma dai a sunannakin uku suka fito alqur'ani akwai suban akwai hayya aka dare ne na manta akwai inda aka ce janun ko babu janun babu janun ka annaha janun ta tazuka annaha janun yawa sunannakin guda uku ne to dukkan su macizan suna canzawa amma duk dai sanda ɗaya ce cike nuna da girman mu'ujizar annabi Musa to amma anan saboda yanzu a fada ne a gaban Fir'auna ne da mutanansa sai ta fito katuwar macijiya to hankalin sai ya tashi shine yake cewa a dauke da yasa hannun sai ya fitar a cikin hamatarsa kuma duk ya zama tana walƙiya tana haske nan ma da yamiyar kuma wato ta koma numan kala sai Fir'auna saboda wato ya katse tsakanin mutanansa da suke zaune da shi wato wajen fahimtar sakon da annabi Musa yake dauke da shi don in sun fahimta matsala ce yau ai yanzu masu tsafi da suka fahimci sakon da annabi Musa yake dauke da shi an jefar da kayan tsafi suka yi imani ko suka fadi suka yi sujjada suka ce amana bi rabbi Musa wa Haruna ko to yanzu dole sai yayi amfani da wata hikima da dabara domin ya dauke hankalin mutanansa kan su fahimci annabi Musa da abin da yake dauke da shi shine ubangiji ya ba mu labari yake cewa qala lil mala'i hawlahu fir'auna sai yake gayawa wato yan majalisarsa da suke kewaye da shi inna hadha la sahirun alim kai amma wannan masanin sihiri ne kun ga ya dauke hankalinsa kuma ya mai da shi kan sihiri cewa lalle Musa nan yana da ilimi na sihiri har yanzu kansa yadda cewa mu'ujiza ce cewa lalle Allah ne ya bashi mu'ujiza sai ya sake kai su kan sihiri yace lalle wannan mai sihiri ne kuma ya tsere tsara ma wato a wajen sihiri yuridu an yukhrijakum min ardikum
bisihiri amma za ta mu
yace yuridu wannan sihirin annabi Musa baban za ba so yake yi an yukhrijakum min ardikum bisihrihi ya fidda ku a misra saboda dalilin sihirin sa to menene alakar fita a misra menene alakar sihirin annabi Musa shi annabi Musa so yake imani bai ce za a bar garin ba amma yanzu idan shi Fir'auna bai yi amfani da wata dasisa da zai tunzura mutanansa ba ya tayar musu da hankali ya kula kyama wato da gaba tsakaninsu da annabi Musa ba to ba zai ci nasara ba shi yasa na farko ya dauki hankalinsu ya ce musu wannan abin sihiri ne na biyu kuma ya ce sihirin ma Musa ya yi koyo wannan sihirin ne don ya fitar da ku a cikin Misra kun san sha'anin mutane kuma a garinku inda yake kana da gonakinka kana da dukiyarka ta kasuwanci kana da iyalinka duk sanda aka zo aka ce wani zai maka sanadiyar fita a garin to kan sai inda karfin ke kare to sai amfani da wannan damar sai yake cewa annabi Musa wato yana so ne ya fitar da ku wato a kasar ku da sirrinsa fa ma za ta murun amma me shawaranku me shawaranku yanzu wani mataki ya kamata mu dauka akan Annabi Musa wani mataki ya kamata mu dauka akan sa tunda dai yanzu mun gano shi sihiri yake kuma wato ya zo da sihirin da zai fidda ku a garin ku ne sai su suka ce masa wato kalu arji wa akahu
kalu arji wa akahu wa ba'tuna
Now, Ubangiji ya ce kalu sai suka ba Fir'aun shawara don an ce bayan wannan waƙiyar ya faru Fir'aun tashi yayi shiga wato inda ake shawara ya shiga hall din shawara manya-manyan nan suka taru ya ce ba za mu bar wannan abin ba waɗannan mutane sun je sun koyo sihiri za su kore mu a garin nan a bayi shawara a cikin shawarwari dai sai suka bayi shawara suka ce arje a saurara tukuna wato a saurara wa akahu a saurara wa Annabi Musa wa akahu a saurara wa dan uwansa Annabi Haruna yanzu tukun kar a tada hankali a bar su tukunne su je su jira abin da ya kamata a yi wa asfil madaini hashirina ka aika cikin birane tunda an ce Fir'auna da alƙaryu a ƙarƙashin sa masu yawan gaske manya-manyan birane da suke biyan haraji a gwamnatin Fir'auna a ƙarƙashin sa suna da yawa aka ce aika kowace alƙarya a nemo mutanen da suke wato gwanaye a wajen sihiri suka ce masa aika a cikin birane alhashirin a tara mutane a tuka bi kullu saharin alimi aje a nemo waɗanda suke gwanaye a iya sihiri wato wanda ya so su fifici Annabi Musa wato wajen ilimin sihiri Ubangiji ya ce fajumi as-saharatul miqati yawmin ma'lum karshe dai waƙiyan ya kai ga an tara masu sihiri aka saka rana aka taru kuma wato a wani guri da ya dace to muna cikin doron wannan kissa ne kuma gashi lokaci yayi ina ganin wannan yar karamar gaba ce da ya kamata mu ajiye karatun in Allah ya raya mu zuwa gobe sai mu wato mu dauka domin ya zama mu samu cikakkiyar fa'ida da darussa na wannan waƙiya tsakanin Annabi Musa wato da Fir'auna da kuma wato matsafa za mu tsaya a nan insha Allah a farkon ayar fajmi as-saharatu za mu tashi gobe insha Allah aya ta 38 abinda muka faɗa daidai muna roƙo Allah ya karɓa mana ya ba mu lada abinda muka kuskure muna roƙo Allah ya gafarta mana kuma da 'yan tambayoyi da za mu duba insha Allah wannan mai tambayan yana ce malam ina da mata biyu ɗaya daga cikinsu iyayenta mabukata ne iyayenta mabukata taimako ne zan iya taimaka musu ko sai na taimaka wa iyayen ɗayar ma duk da cewa iyayen ɗayar kenan ba mabukata ba ne to matanka ne aka ce kai musu adalci ka daidaita su a wajen abin da za ka iya daidaita su a kai amma ba sarkunanka ba to saboda haka sarkunanka idan wannan sarkin naka yana da hali wancan kuma mabukaci ne ka taimaka mabukacin amma a wajen mu'amala su ma duk za ka yi mu'amala da su kowanne za ka girmama shi ka bashi matsayinsa gwargwadon wato matsayin da Allah ya ce ka bashi a matsayinsa na sarkinka amma dai a babin taimako wanda ya fi bukatar taimako shi zaka taimaka masa sai dai kuma su matan dan ka zauna da su lafiya wannan babu laifi wani dan ai ko mai halin ma da abin da zaka yi masa yawa da abin da zaka yi masa na kyauta wanda zai ji daɗi ko mai halinsa babu laifi irin wannan ka saya ka ba wannan matar ka ce kai wa babanki wannan ma kai wa babanki amma wani abu na taimako da zaka yi a gefe kuma ba bukatan ka zo ga yawa matan in zaka sai masara ka aika masa ko gero ka aika masa ko gari ko ka aika masa riga wannan sai kai kai da shi to ba bukatan a ce sai ka zo gaban kishi aka dauka ka bata sai wannan ta ce ai ka fi son mahaifin wannan duk da cewa ita ba za ta iya hango mahaifinta yana da hali sama da mahaifin wannan ba to kaga kai ma sai ka zama kana da hikima wato dan gidan naka ya zauna lafiya